والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala cikin amincewar sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Litinin yau 24 ko 24 ga watan Zulqa'ada shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yake daidai da 12 ko 11 11 ga watan Mayu shekara 2026 miladiya. Cikin amincewar Ubangiji mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib dake nan Ganduwan Bai cikin garin Azare jihar Bauchi, inda muke darasi a wannan littafi mai albarka na Da'uwar Dawa na Allamati Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka. Littafi ne da yake koya wa mutane ladabi yadda za su tsare kawunan su daga fusga ta shaitan, da kuma yadda za su samu daidaito a kayan tafarki mai kakke da lazamtan al'amalu saliha, da kuma yadda za su samu kariya daga shaitan. Muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu. Muna wani fasali wanda Ibn al-Qayyim yace kathratul ma'asi tastad'i nisyana Allah li'abdihi. Anan ne ko? Yawan sabo yana jawowa wato Allah ta'ala ya manta da bawansa. Mun so mu bayani akan wannan gaba wancan darasi, wato da yace wa min uqubati ha, yana daga cikin uquba da sako yawan yin sako yake jawo bawa. Annaha tastad'i nisyana Allah li'abdihi wa tarkihi, takan jayo Allah ta'ala ya manta da bawansa kuma ya rabu da shi. Wa takhalliyatihi bainahu wa bain nafsihi wa shaytanihi, kuma har ma Allah ta'ala ya bar mutum a tsakaninsa da kansa, tsakaninsa da ransa, babu taimako da dafawar Allah a bar shi da shi da shaytaninsa. Hada yace wa hada ahlakul halaki alladhi la yurja ma'ahu naja, in ku har mu bawa ya samu kansa Allah yayi watsi da shi, ya bar shi da shi da dabararsa da shi da shaytanansa, to ku babu halakar da take wannan, wanda in har ta samu bawa to ba a fatan kuma shiriya tare da shi, ba zai iya tsira ba. Allahu ta'ala, Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanthur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha, ya ku wanda sun kai imani ku kiyaye dokar Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kowace rai ta duba mai tayi gabatar, mai tayi tanadi domin gobe kiyama kenan. Wattaqullaha, kuma ku kiyaye dokar Allah, inji Allah din, inna Allaha khabirun bima ta'malun, lalle Allah yana bada labari ga abin da kuke aikatawa. Wala takunu kal ladhina nasullah, kada ku zan kaman waɗannan da suka manta da Allah, sune Yahudawa da waɗanda suka lazumci sako. Fa ansahum anfusahum, a dalilin haka sai Allah ta'ala ya mantar da su kawunansu, ba su san menene muhimmancin rayuwarsu a wannan duniya ba, don haka ba sa gudanar da ita a bisa yadda Allah yake so, ba sa kuma gudanar da ita yadda za ta sabbaba musu samun rabo a lahira. Ulaika humul fasiqun, waɗannan su ne waɗanda suke fasikanci Allah. Fa amara bi taqwahu, Allah ya yi umarni da a kiyaye dokarsa. Wa naha an yatashabbaha ibaduhu almu'minina biman nasiyahu bi tarki taqwahu. Ina ne nan ne muka tsaya, na kasa tantance inda muka tsaya, ne in koma baya kawai. In fa amara bi taqwahu, nan muka tsaya, nan za a tashi dama. To Allah ta'ala ya ce fa amara bi taqwahu, nan sai Allah madaukake cikin aya yayi umarni da a kiyaye dokarsa. ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه كما يحنى يحني kada bayin sa mu'minai sai kamanceceniya biman nasiyahu da wanda ya manta da Allah bi tarki taqwahu ta yaya banta da Allah wato ya kiya kiyaye dokar Allah babu taqwa tare da shi to ya manta Allah kenan wa akhbarakum Allah din ya bada labari annahu aqaba man taraka taqwa yayi horo uquba ga duk wanda ya watsi da taqwa ya batta bi an ansahu nafsahu Allah zai mantar da shi karan kansa ba zai ma san me muhimmanci rayuwarsa ba ka san shi musulmi da yake duniya ya san me menene ma'anar rayuwa ko menene ma'anar rayuwa na'am botar Allah shine kawai me ma'anar rayuwa kai ta botar Allah kai ba gaggautawa ha ba na ji ba eh to ai duk gunaguni kuke yi ba na jin me kuke ambatawa bari mutun daya magana aha na'am me ma'anar rayuwa yawa duk abin da kuka fadan daidai ne amma abotawa Allah kai ba wata manufa ai ma'anar rayuwa shine bawa ya guda ku shaurara ma'anar rayuwa shine bawa ya gudanar da rayuwarsa ta duniya a bisa ku shaurara nace ma'anar rayuwa shine bawa ya gudanar da rayuwarsa ta duniya a bisa umarnin da Allah subhanahu wata'ala yayi a gudanar da ita kuma domin a sami rayuwa mai kyau ta har abada cikin aljanna a kiyama wannan shine ma'anar rayuwa a gudanar da rayuwa yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce a gudanar da ita kuma da zimmar ana so a cimma rayuwa mai kyau ta har abada a lahira a tsira daga wuta wannan shine ma'anar rayuwa so shi musulmi ya san ma'anar rayuwa shi ya saka duk abin da zai duk dadin abu idan aka ce masa yayi in ya san Allah ya hana sai ce ba zai yi ba wani ma sai a kashe shi akan kin yin abin da Allah ta'ala ya hana yace ba zai yi ba wallahi sai dai a kashe shi yake ya amince a ce ya shirka a ce ba zai yi ba duk yadda zai samu kuɗi idan an ce ta hanyar bane sai ce ya hakura in ma yana cikin isti'mali da wani abu ya samu sai ma ya maida kuɗin ya sallama shi shi musulmi haka yake saboda ya san ma'anar rayuwa dan haka yakan cije ya daure ya danne zuciyarsa daga abin da take sha'awa saboda ya san Allah ya ce kar a je go kuma yakan daure ya cije ya tilasta ransa ta aikata abin da ran ba ta so ta yi saboda ya san Allah ya ce ayi kuma anan ne ake samun tsira shi saka ko ba dadi sai ya tilasta kansa har ya sabar ma zuciyar tasa da aikatawa sau da yawa zaka ga mutum yana yin ana sashi yayi wani ma tilasta shi zai ibada ko ba haka bane yanzu yaro babansa ba san shi yake gaba zuwa masallaci ba a ce sai yayi karatu wani ma da tsumage yake kai shi makaranta ya rage Allahunsa yana kuka shi sai a ce sai ya je makarantar kuma sannu a hankali lokacin da ya mallaki hankali ya fahimci ma'anar rayuwa shi da kansa zai dauki alqur'ani cikin dare yana yin sallah da shi haka ne ko to kaga shi musulmi ya san ma'anar rayuwa amma su wadancan ba su san ma'anar rayuwa ba shine Allah ta'ala ya mantar da su kawunansu da yake sun ki taqwa taqwa dama shine imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi yadda da bin abin da Allah ya ce din gurgudo ayi kuma a nisanci abin da Allah din ya hana dama shine taqwa kuma idan har mutun yana yin wannan to Allah na tare da shi amma wanda ya watsi da taqwa yake aikata abin da Allah ya umarni kuma ya aikata abin da Allah ya hana to kaga wannan yaki matukar kangare mu Allah yabu wannan layi shi yake bi to sai ke matsayin da Allah zai mantar da shi ma ba zai san muhimmanci rayuwarsa ba shi yasa rayuwarsa da ta dabba ba bambanci wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am kaga wanda sai ke gaya wajen kangara da watsi da takawa sune kafirai basu imani ba su bi abin da Allah yace ba to sai Allah yace suna morewa a rayuwarsu su ji dadi irin abin da zuciyarsu ta sanya take sha'awa to kawai shi zasu bi su ba su da iyaka kuma zasu ci da abin da suka yi niyya su ci ta kowace hanya ne zasu iya samun sa su ci sai aka shabbaha su da dabbobi kama ta akulun an'am kamar yadda dabba in ta sha'awa hatsin kowaye ci za ta yi gari ka samo shi da kyar geran ka samo kudi ka je ka sayo masa rakka ka zo aka barza ma ka kuskura ka aje ta a wajen akuya za ta ci sai dai ba ta jin yunwa za ta cinye kafin ka farka sai ka ta cinye to da haka su ma ba su da iyaka su dai su samu abu kawai su ci ko na waye ta kowace hanya ne haram ne halal ne ba abin da ya dame su yadda dabba za ta buƙaci biyan sha'awarta ta kowace hanya haka su ma za su biya sha'awarsu ta kowace hanya ba abin da ya dame su to shi yasa ka shabbaha su da abin nan kaga yanzu wanda yake bin wannan layi ai ya ammantar da shi muhimmancin rayuwarsa bai ma san me muhimmancin rayuwarsa ba to shine Allah ya mana kashe di kada mu zama kamar su yahudawa a cikin mutane su ne gaba wajen waɗanda Allah ya mantar da su muhimmancin kawunansu shi yasa ka suke rayuwa tamkar ta dabbobi su ba su da iyaka ba su da kaidi a duk abin da suka sa gaba za su aikata za su ci dukiyar kowa bisa zalunci ba abin da ya dame su su yi wa Allah ƙarya su ce Allah ne halatta musu laysa alaina fil ummiyin sabilun wa yaquluna ala allahi alkadhib wa hum ya'lamun ba abin da ya dame su kuma ko biyan bukatar su haka suke yi da su ga dama yadda su ga dama suka halatta wa kansu riba suka halatta wa kansu zalunci suka halatta wa kansu kome kaga waɗannan Allah ta'ala ya mantar da su ba su san me muhimmancin rayuwa ba amma shi mumini ya san muhimmancin rayuwa shine Allah ta'ala ya bada labarin cewa wannan aya wa akhbara annahu aqaba man taraka taqwa sai bada labarin cewa yayi ukuba ga duk wanda ya watsi da taqwa bi an ansahu nafsahu Allah ya mantar da shi kansa ai ansahu masalihaha ya mantar da shi duk abin da zai kyautata masa rayuwa me abin da zai kyautata rayuwa ababin da kuka fadan nan bin Allah subhanahu wata'ala da lazimtar abin da Allah ya umarni da nisantar abin da Allah ya hana da fatan ana son samun rahmar Allah wannan shine maslaha rayuwa rayuwa ta yi kyau kenan to su sai aka mantar da su wannan shi yasa ba sa iya ganewa mai kyau da mara kyau ta janibin Allah sai dai su ce mai kyau da mara kyau a tunanin su wama yunjiha min azabihi Allah ya mantar da su daga duk abin da zai tserar da wannan ran nasu daga azabar Allah shi yasa aikata wa ba abin da ya dame su ba abin da ya dame su wama yujibu lahu alhayata alabadiyya kuma aka mantar da su abinda zai wajabtar musu su samu rayuwa ta har abada rayuwa ta har abada shine aljanna ake samun ta to kaga sai aka mantar da su abinda zai tabbatar musu wannan me zai tabbatar da musu wannan al-iman wal amal as-salih wa kamala ladhatiha aka mantar da su samun wato cikakken jin dadi na rayuwa dan jin dadi na rayuwa ana samun sa ne karkashin bin Allah subhanahu wataala man abila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba hayatan tayyiba haka zai samu rayuwa wacce take mai kyau to su sai aka mantar da su wannan ba su iya ganewa rayuwa mai dadi tana karkashin musulunci ne da bin abin da Allah yake ba wa sururiha da farin ciki na rayuwa shi saka sai kaga wanda bai yi imani da Allah ba zuciyarsa a dungunzuma take kullum yana cikin takaici kullum cikin takaici yake saboda ya manta da Allah sai Allah ya mantar da kanshi karan kansa ma baya wallahi sai kaga mutum yana da dukiya amma ba shi da walwala zaka ga mutum yanzu za a dinga kwatantawa a ce su wajensu gidaje masu kyau wanene wane duk da ma wannan din coge ne wanda bai san alƙaluma na yadda ake da homeless mutane a ƙasar America misali da ake ganin ta kamar ita ce tafi kowa homeless mutane masu kwana aje a kan titi ba su da gida wallahi suna da yawa sun kuna kuna Najeriya ma yawa in aka bi diddiga to amma da yake an iya coge manta ma da wannan kyalekyalan da suke rayuwa wanda suke coge ba sa nuna reality na poverty da tashin hankali da ake fama a cikin su da rashin kwanciyar hankali to kaga ba su da kwanciya ba su da nishadi saboda ba sa bin Allah ba sa bin Allah wato ana samun nishadi da kwanciyar hankali ne wajen bin Allah akwai wani tun lokacin ana shauraran cassette shekarun baya da jimawa na taba jin wani cassette wani malami ne yake yin wa'azi yana wa qisasun min alwaqi'a sai da mayaran tsaye da Allah yace labaran da ya bayar a ciki duka na gaskiya ne daga ciki in ban manta ba zan iya tunowa faintly labarin wani mutum da ya bayar wasu dullab ne na daga jami'atul islamiyya sai suka tattafi ko yana zaman yin da zai je shi da'awa ka san shekarun baya can haka ake yi a tura su da'awa to su sai suka zabi akan za su je su America suka je America ya faɗi garin da suka je ba zan iya tana garin ba wallahi suka je wajen to da suka je kawai sai suka samu masallaci babban gari ne sai suka samu wani masallaci suka gabatar da kansu su biyu sai gabatar da kansu a limamin masallacin liman ya tashi ma ya gabatar da su a gaban congregation da sauransu amma sai suke kwanaki ba su yi wa'azi ba ba wanda ya taba tashi yace kala shine liman sai ya ce a to abin nan bayan Allah bayan an yi kaman sati ko sama da yace bayan Allah baki kun zo ko an gabatar da ku ga ku dalibai ne na ilimi masu amma ba wanda ya taba tashi yace sai ya ce a suna yi suna lura da masu zuwa masallaci ne kawai a zumba zaman da suka yi sai suka dinga kiyawa wanda suke consistent wajen zuwa sallah suna fahimtan kuma su wane ne wanda suke zuwa jifa jifa kaga salon wazin su kuma da suka dauka to shine har sai suka tambaye liman to Allah suna so su ji akwai wani musulmi a nan tsakani haka wanda sun san musulmi ne amma ba ya zuwa masallaci suka ce kwarai kuwa akwai su to ko za su kai su wajen su suka ce akwai guda ɗaya wanda shine ma baya ma so a masa magana sallah shikenan sai ya kai shi gidan mutumin abin mamaki da suka je sai sai ga mutumin balarabe ne asalin sa ba bature bane ma balarabe ne asalin sa shi wannan da yake bada labari yace lokacin da yaje shi sai gonkosa kofa assalamu alaikum wa rahmatullah sai ji shiru ya sai gonkosa kofa na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah ya ji shiru ya sake bada baste mai tsayi can sai sake yin sallama ya irin buga abun kinkin din nan dake na kofa bai yaji shiru sai ya juya zai tafi ya juya zai tafi sai ya ji an bude kofa wane ne a kofa sai ya ce a ni ne ya gabatar da kansa to a takaice dai da kyar mutumin nan ya yadda ya ce zai dan shauraren shi shi kuma da ya je kawai bai masa wani wa'azi ba ce masa ya ce da Allah yana so in ya amince sallah gaba misali kamar a ce kafin azhar ne sai ya ce sallar azhar ko kafin la'asar ya ce masa sallar la'asar ce da Allah yana so su hada a masallaci kaza akwai muhimmin magana da yake so su mutumin da ya reluctantly sai ya amince amma lokacin ma da ya zo fuskar sa abusan kamtarira a gintse yana ta masa ka gama abin da zake ka tafi yana hantaran sa so lokacin da suka je masallaci sannan a hankali a karshen lamari abin mamaki wannan mutumin miliyoniya ne a karshen lamari kawai bayan da waɗannan ɗalibai za su tafi mutumin ya zo yana bankwana sai fashe da kuka sai ya ce wallahi Allah ne ya aiko ku ku tsirar da ni ya ce kaga lokacin da ka je kai sallama na ɗaya da na biyun nan da na uku dun niki ansawa ya ce ya taka kayan kujera ne ya ɗaura igiya a jikin sama a ceiling zai hange din kansa saboda rayuwa bata da ma'ana shi a wajensa baya jin daɗinta kwata-kwata ko miliyoniya ne shekarun kuma da jimawa aƙalla ne na san zai wuce shekara 20 ko abin da ya kama da haka sai ka wajen shekara 25 lokacin nan ji wannan kasar din kisa sun min alwaqi'a sai hangin din kansa shine ya ta kuka wannan mutumin cikin iko wato na takaita muku labarin ne don na nuna mana cewa a wajen bin baya zuwa masallaci ba ruwansa da masallaci ba ruwansa da sallah rayuwarsa yake tun yana matashi ya je America kuma ya zamanto da da matarsa ya zama divorce ya zama kaza ya zama waye waye daidai irin hadis na rayuwa da ya tafi fada to kaga ashe da bin Allah ne zukata suke samun nutsuwa in ana tuna Allah ana bin sa ala bi zikrillah tatma'innul qulub to wannan yana daga cikin duka kashirin da Allah ya ce wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum wato idan har mutun ya manta da Allah yayi watsi da lamarin ubangiji baya bin Allah baya lazumtar dokar Allah da umarnin sa to sai Allah ta'ala ya mantar da shi ma essence na livelihood sai zamanto asalin rayuwar sa ma bai fahimci menene manufa ba wata da manufa shi a wajensa to shine Allah ya mana kashe di kar mu zama irin wadannan fa ansahu Allahu zalika kullahu sai Allah ta'ala ya mantar da shi wadancan ababen da aka jera baki ɗayan ji Ibnul Qayyim jaza'an liman siyahu min azamatihi sakamako ga abin da shi ma ya manta na girman Allah wa khawfihi ya manta da tsoron Allah wal qiyam bi amrihi ya manta da tsayuwa da umarnin Allah fatara al asi adalilin haka ne sai kaga mai yawan yin sabo muhammilan li masalihi nafsihi yana yin wato watsi yana ihmali yana watsi sakaci yana sakaci da abin da zai kyautata masa rayuwa wannan abin zai kyautata masa rayuwa amma sai ya sakaci da shi nawa za ga mutum yana sakaci da sallah sako ne yake sashi sakaci da sallah sai ga mutum yana sakaci da abin da shine a cikin sa baragwan nishadin rayuwarsa ta duniya da lahira yake amma mutum sai ya watsi da shi sakamakon wancan ne mubayyi Allah yana tozartar da ita kada aghafala Allahu kalbahu an dhikrihi saboda Allah ya gafalar da zuciyarsa daga tuna shi a dalilin sako wattaba'a hawahu ya zanya bi san ransa wa kana amruhu furata al'amarin sa duka ya zamanto sakaci ne da shirbuci kadin faratat alaihi masalihu dunyahu wa akhiratihi ya zamanto maslahar duniyarsa da maslahar lahirarsa ta zamanto ta yi sake a gare shi ta yi sake a gare shi baya kiyaye ta wa kad farwata fi sa'adatihi al'abadiyya ya yi sake cikin samun rabansa na har abada domin ana samun rabo na har abada ne wajen bin Allah wastabdala biha adna ma yakunu min ladhati sai ya musanya rabonsa na lahira da mafi kaskancin abin da za a samu na jin dadi wa zai hana hu hada hurul aini da duk matar da za a yi zina da ita wa zai hada hurul aini da wannan to kaga wancan zai sabbaba wa mutum ashaqawa ga kuma wancan shine as-sa'adatul abadiyya wa zai hada giya ta duniya da giya ta lahira la ghaulun fiha wala hum anha yunzafun ba a shirbici a cikin ta ba a tambele amma ta duniya ku tambele ake kuma ta iya sanyawa mutum illa ma a jika ta iya sawa sabba ma masa cuta duk wani abu na sabon Allah zaka ga anan duniya wallahi yana da adrar yana da cutarwa to yayi watsi da sa'ada al-abadiyya ya bi wannan ya musanya shi wastabdala biha ya musanya as-sa'ada al-abadiyya wato biha adna ma yakunu min ladhatin mafi kaskancin abin da zai kasance a duniya na jin dadi inna ma hiya sahabatu sayfin aw khayalu tayfin kenan wannan sai zamanto sahabatu sayfin girgije ne na lokacin hunturu in kaga hazo ya turnuke sai ka tsammata girgije ne zai maka ruwa ba tsammanin ruwa ya sauka akai kawalwalniya ne wa khayali tayfin da kuma kawalwalniya da ake samu a cikin mafarki at-tayf shine mafarki khayalu tayf abinda za a gan shi kawai illusion kenan illusion abinda kawai mutum zai imagine din sa imagination abinda yake kawalwalniya ba reality ba mafarki ne mutum yayi kawai sai gan shi ya zama dangote shikenan in waye gari sai so mu order kaya kansa ya tabu kenan kama kila ibnu kam yace kaman yadda aka ce ahlamu nawmin aw kadhilli za'ilin aw kadhillin za'ilin ahlamu nawmin aw kadhillin za'ilin innal labiba bimithliha la yuqda'u asalin wannan baitin an ce hasan al-basri ne ya ambace ta kamar yadda riwaya ta zo hasan al-basri ne da aka masa labarin duniya aka gaya masa duniya a to kuma yaushe zaka je wajen hasan al-basri kamar zancen duniya ba ita ce a gaban sa ba sai da aka gama tambama duniya sai ce ahlamu nawmin aw kadhillin za'ilin innal labiba bimithliha la yukhda'u ahlamu naumin yace mafarki ne kawai da aka cikin bacci au ka dhillin za'irin ko kuma kaman inuwa ce da za ta gushe inuwa sai ta yi tsayi saboda rana ta yi nisa sai mutun ya ga inuwarsa ta yi tsayi sai ya ce dab amma ni dogo ne ya tabbata zillin ne za'ilin in ta jima kuma sai ga ta mai da shi wa dama to sai yaje yace duniyar sai kwatanta da haka ahlamu naumin au ka zillin za'ilin mafarki ne kawai da aka yi cikin bacci ko kuma inuwa ce wacce take mai gushewa innal labiba duk fa mai hankali bi misli hada irin wannan kawalwalniyar la yukhda shi ba ya darasa ma'ana diyar da aka kai da tamba ma duniya wallahi mai hankali ba ya yaudaruwa da ita Allah ka taimake mu zan masu hankali saboda mai gushewa ce ba na son kama sunaye amma dai mun san sunayen waɗansu gaggagaggan masu kuɗi a ƙasar nan waɗanda aka dinga faɗan su ana faɗan su wallahi sun zama tarihi ko tuno su ba a yi sai in an yi zance maka ja an bace su da ku su suka fanta ma iya yadda suke so yanzu kuma sun zama babu ambatan su amma da su za ka yi ta ji a radio ne ka ji ana faɗan su a talabijin ne ka ji ana newspapers ne su ake faɗa amma yanzu babu su inda za ka je gidanan nasu ma sai ga gidajen sun zama kufai abinda ake faɗa nasu sai ga babu shi yanzu ba tasu ake ba wani babin aka buɗe yanzu babin masu ɗiban kuɗi ne na gwamnatin gadan-gadan ba ji ba gani su ma wata ran in aka yi wa mutum rayuwa sai ga babin nasu ya wuce shirme ne ina amfanin mai shekara 50 60 70 wai na kamfa yana ta ɗiban kuɗin al'umma mahaukaci ne wallahi wallahi mahaukaci ne me yake da shi a rayuwa da zai sake miƙe kafa a yanzu mutum ɗan shekara 70 kuma tunaninsa ya ta tara kuɗi ka kaka ba haraji a jama'a an ɗebe kai kai wane ne an ɗebe to ina hankali a ciki ahlamu naumin aw ka zillin za'ilin innal labiba bi mithliha la yukhda'u rahimallahu al-hasan al-basri kawalwal ne a ce mai hankali ba a yau darasa da irin wannan ibn al-qayyim yace wa azamul uqubat mafi girman uquba kuma cikin wannan batu nisyanul abdi li nafsihi asa bawa ya manta kansa yanzu mataki nawa ne kenan matakai uku aka faɗa na farko sako haka ne domin Allah ya umarni da takawa ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddama lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kallazina nasullaha ashe waɗannan su ne wanda suka yi watsi da takawa to kaga ashe abu na farko watsi da takawa sabon Allah da lazimtar sabo dukin bin abin da Allah ya ce ma dama mutum yana ta'ammuli da wannan shay'an fa shay'a sai a salubar masa girman Allah a zuciyarsa sai ya zamanto baya ganin girman Allah i wanda yake ganin girman Allah ai ba zai aikata jarima ba wanda yake ganin girman Allah ai ba zai ma Allah tsoron ido ba ko a cikin mutane ne wanda mutum yake ganin girmansa yana so ya aikata wani abu sai ya ganshi zai rusuna sai dai in ya keɓanta to ana keɓe ma Allah to kaga ashe daga aikata saƙo sai aka cire wa bawa kuma ganin girman Ubangiji a zuciyarsa baya girmama umarnin Allah baya taka tsantsan a hurumin da Allah ya ja ya ce iyakarta sai no trespass tsallakawa zai kayansa tilka hududullahi fala taqrabuha ba abin da ya dame shi ba qurbi ba ma tsallakawa zai yi fala ta'taduha ya ma gama tsallakewa kaga yanzu girman Allah ya fita a zuciyarsa na uku a dalilin haka fa ansahum anfusuhum sai Allah ya sa su karan kansu ma su manta muhimmancin rayuwa karan kansu ma sai a mantar da su kansu ba wai mutum ya manta sunansa ba ko ya manta ginansa ko ya manta neman kudinsa ba ai mun ji abin da ake nufi mantar da kai ko to malam yace wa a'zamul uqubati mafi girman uquba nisyanul abdi li nafsihi ba bawa ya manta kansa wa ihmaluhu laha ya wofantar da ita wa ida'atu hadhiha ya kuma bata rabon da ran zai iya samu a wajen Allah inda ya bi Allah wa nasibiha da rabonta min Allah al-hadd wa an-nasib duk mai ma'ana ya lalata rabon da zai iya samu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ga lada ga masu biyayya shi kuma sai ya watsa sai saba yake bi ya lalata sabonsa ma'ana ya lalata ladansa to kaga an mantar da shi wa bai'uhu zalika ya saida ladan da zai samu a wajen Allah bil ghabani da kasuwa da aka warbar da shi kasuwa ta asara al ghabani fil bai'i shine mutum a warbar da shi cikin kasuwa bai ci riba ba yayi asara kenan to sai sai da rabo rabon da Allah ya tana da kowa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gina masa gida aljanna da gida wuta gida aljanna da gida wuta mutum sai ya samu kariya daga gidan wuta wajen bin Allah mutum sai ya samu aljanna in ya saida kansa ga Allah subhanahu wataala inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna daga wajen mu'mine Allah ya yi ciniki da su ya sayi kansu akan zai ba su aljanna sun yi ciniki kuma ya sallama musu sun sallama ma ubangiji dan haka yanzu su ran su ba nasu bane jikin su ba nasu bane dukiyar su ba ta su bace komai da suka mallaka Allah ya ba su ba nasu bane na Allah ne sun yadda za su sarrafa shi yadda Allah ya ce a sarrafa shekara ta ce wai lissafa hakkin Allah ka fitar ka ba mu wani da wani da wani aka lissafa nau'i takwas na amince ya Allah sam'an wa ta'a kada ka aikata kaza ya ubangiji bazan je kusa ba lokaci kaza kai kaza ya ubangiji na kiyaye iya gurgudo na in na samu kuskure ban cika hakkinka ba ka yafe mun ya sallama kenan to shi kuma wancan sai ya saida wancan rabon da aka tanada masa a aljanna bil ghabani da kasuwar da ya samu asara wal hawani da kuma lalacewan al'amari ya walakanta wa abkhasis samani da kuma farashi wanda yake mafi kadan wa sharahu bi samanin bakhsin dirahim ma'duda samanin bakhs farashi wanda yake kasashi bai daraja ba fayadi'u man la ghina lahu anhu dan haka sai yayi asarar wanda bai isa wadatu da shi ba sai ya rasa wanda bai isa wadatu da shi ba wai ba isa wadatu da shi ba wane ne wanda ba mu isa mu wadatu da shi ba Allah subhanahu wataala ba shi bane akwai wanda ya isa wadatu da Allah to kaga a dalilin wannan wawiyar cinikin da yayi sai yayi rashi na wanda ba a isa a wadatu da shi ma'ana abinda Allah ya tanada sai mutun ya zan yayi asararsa fa yadi umal la gina lahu anhu wala aywada lahu minhu wanda ba a isa ayi musayansa ba wastabdala bihi ya musanya wanda ba a isa a musanya shi ba man anhu kullul gina da abinda dukkan wadatuwa ma akan sa take Allah sai an gane wannan Hausa abinda zaka iya wadatuwa da shi wallahi duk sakon da Allah ya ce kar ayi dan adam zai iya rayuwa ba tare da shi ba haka abin yake babu tilas a ciki duk abin da Allah ya ce kar ayi dan adam zai iya rayuwa ba tare da ya aikata shi ba kuma rayuwarsa ta yi kyau nan ne ma za ta fi kyau nan ne ma rayuwarsa za ta yi kyau Allah ya ce kar a sha giya mutum ba sai ya sha ba Allah ya ce kar ayi zalunci ba sai ya yi ba Allah ya ce kar ayi riba shine kawai za a samu kuɗi duk abin da Allah subhanahu wataala ya hana to bawa zai wadatu gabaransa to don haka yanzu nan fayadhi'u man la gila lahu anhu sai yayi asarar ya rasa wanda bai isa kuma ya wadatu da shi ba shine Allah wala aywada lahu minhu wanda ba za a iya sanya musanye ga Allah ba ba abin da zaka iya sanyawa a madadin Allah. Wastabdala bihi, sai ya musanya da shi, man anhu kullu lghina, wanda za a wadatu da shi ta kowace hanya, abin da za a rayu ba tare da shi ba. Au minhu kullu al'iwad, ko kuma abinda dukkan wadatu, dukkan musanye ma komai ma zai iya canjarsa. Ma'ana za ka iya sanya komai ma a madadinsa. An dai gane abin da ake nufi ko? Komai ma zai iya canjuwa a kansa. Yanzu misali mutumin da ya sa zina a gaba, komai ma zai iya canjanta. Kaga ɗaya daga cikin abin da zai canje ta, mutum ya je shi ya aure, haka ne ko? Yana da dama ya auri ɗaya, biyu, uku, huɗu. Bayan wannan abinda zai daɗe canjanta, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ma'ashara shababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa in lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija, sai kama azumi saboda Allah. Allah ta'ala zai ɗebe masa sha'awa. Kaga akwai hanyoyi. Kuɗi ne ake so a je a sata a samu, to hanya nawa ne na samun kuɗi? Suna da yawa. Shi ne ma yake da abin da za a musanya. A je a yi kasuwa, za a samu kuɗi. A yi ƙwadago, za a samu kuɗi. A yi noma, za a samu kuɗi. A yi kiwo, za a samu kuɗi. Ayyukan ga sun da yawa ƙarƙashin ƙwadagon nan, ba rai mane, wane ne, wane, duk sana'a. Ba sai an yi sata ba, ba sai an zalunci wani an ci kuɗinsa ba. To kaga sai musanya abin da komai ma zai iya canja shi. Shine ya kawo wani baiti, yace, min kulli shay'in idza dayya'tahu iwadu wa ma min Allahi in dayya'tahu iwadu. Min kulli shay'in idza dayya'tahu, duk abin da ka rasa shi. Min kulli shay'in, kowane abu, idza dayya'tahu, in ka rasa shi, iwadu, yana da madadinsa da zaka mai da gurbi. Duk abin da ka rasa, akwai abin da zai mai da ma gurbinsa. Wa ma min Allahi in dayya'tahu iwadu, amma babu wani musayi da zai tsaya maka a madadin Ubangiji in mutum ya rasa Allah. Haka ne ko? In mutum ya rasa Allah, ba abin da zai tsaya masa a madadin Allah. Don haka da Allah ya ce, wallahu waliyul mu'minin, Allah yana jibintan mu'minai, sai bawa yake zama daga cikin masu imani sai bai san majibinci ba. Akwai wani mai jibinta da zai jibince shi? Wallahi bai isa ba. Saboda a rayuwarsa bai taɓa fita daga cikin ma neman abin da yake wajen Allah ba. Kullu yawmin huwa fi sha'an, yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard, kullu yawmin huwa fi sha'an. Naga Allah shi yake tadbirin bawa, ko bawa yayi bore a Ubangiji, bai dai canja Ubangiji ba, Ubangijin ne yake gudanar da shi, kuma gare shi zai koma. To don haka kada a bari a rasa Allah, kullum azan tare da Ubangiji. A rika kankamewa hanyarsa, Allah ka taimake mu. Allah subhanahu wa ta'ala yu'awwidu an kulli ma siwahu, Allah madaukaki yakan musanya duk wani abin da ba shi ba. Duk wani abu cikin makhlukai Allah ta'ala yana da ikon ya musanya shi. Haka ne ko? Qadirun ala kulli shay'in, wala yu'awwidu minhu shay'un, amma ba a musanya wani abu da Allah. Shi zai iya musanya komai, amma ba a iya musanya wani abu da Allah. Ai kowa yana da bukata. Antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, wa yughni an kulli shay'in, kuma Allah ya wadata daga komai. Allah ya wadata. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأي بكاتا ونابا وجن جماعة يغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء. أما أكو أبن ديكي وداتوا دك الله وانت آيوان دمك أم بتاسم وداتر با أبن ديكي وداتوا دك الله. ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء. Allah shi yake bada kariya daga dukkan komai, duk wanda ya ayayya koma Allah zai iya kare ka. amma wala yujiru minhu shay'un, ba a iya karewa komai daga Allah, in Allah yana nufin damkassa, ba wanda isa hana Allah subhanahu wataala wanzar da abin da ya ga dama akan kowace halitta. Wa yamna'u min kulli shay'in, Allah ta'ala yana hanawa daga komai, ma'ana ba da kariyar da har ilau. Wala yumna'u minhu shay'un, amma ba a iya hana komai, ba iya Allah, ba iya hana Allah subhanahu wataala aikata komai. To tunda Allah yana da wannan sifa, shine Ibn al-Qayyim yace fa kaifa yastaghni al-'abdu, to ya za a ce bawa ya wadatu an da'ati daga yin biyayya, man hadha sha'nuhu, wanda wannan shine sha'aninsa karfata ainin koda da kiftawar idanu, yayi bawa sai wadatu daga yin biyayya ga wanda aka ce haka lamarinsa yake, shi ya wadatu daga kowa, amma ba wanda ya isai wadata daga abin da yake wajensa, shi yake iya bada jiwari ya bada kariya a duk wanda ya ga dama, kuma ba isa a kare kowa da komai daga gare shi ba, shine wanda ya isa ya hana a afkama wani abu, amma kuma in yayi niyan ya afkama wani abu da azabarsa babu wanda ya isa ya hana. To wanda yake da irin wannan sifa, yaya za a ce bawa ya ji a zuciyarsa wai ya wadatu daga abin da yake wajensa har ya juya masa baya? Ai kaga kenan akwai tsananin wauta ga wanda ya juya wa Allah baya. Wa kaifa yansa dhikrahu, yaya za a ce bawa ya manta tuna Allah subhanahu wataala, wa yudayyi'u amrahu, kuma ya dinga tozartar da al'amarin Ubangiji, umarnin da yayi, hatta yusiyahu nafsahu, har wannan ya kai shi matsayin da Allah din zai mantar da shi kansa, ya bawa zai aikata wannan wauta. Fa yakhsaruha, sai zamanto yayi asara ran nasa, ran da ta shiga wuta ai tayi asara. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, to kaga wanda ya shiga wutar jahannama shi asarar kansa. Wa yadhlimuha a'zama adh-dhulmi, kuma a ce ya zalunci kansa mafi girman zalunci, yayi bawa zai aikata haka, ma'ana yana tambaya ce ta ta'ajjubi. Fama zalama al-'abdu rabbahu, bawa fa bai zalunci Ubangijinsa ba, bai isai zalunci Ubangijinsa ba, walakin zalama nafsahu, ya zalunci kansa ne. Wama zalamahu rabbuhu, kuma shi ma bawa Ubangijinsa bai zalunce shi ba in ya jefa shi a cikin wuta, walakin huwa alladhi zalama nafsahu, shi ya zalunci kansa. Yanzu duk wanda ya zama tantiri a duniya, yake bin Allah, ya zama fajiri, wasu suka ce babu Allah ma, wasu suka ce wasu ateist ne, wani ya fito a TikTok ya ta iya shegen da ya ga dama, yana ta fajirci, yana ta kaza, ana yana samun followers, yana ta abin da ya ga dama, ya zagi wanda ya ga dama, ya tsine ma wanda yake so, duk irin waɗannan abubuwan da ake aikatawa don Allah, ya rage Allah da wani abu, ya hana rana fitowa daga gabas ta fada yamma, ashe tunda bai hana wannan ba yayi asara, tunda kullun counting days ɗinsa ake yi, ranar ta fito kuma ta faɗi, ya ci gaba da iya shege, yana TikTok har wata nan sai ya ga ya tikewa a wuta, bai zalunci Allah ba, ba abin da ya rage Ubangiji da shi, bayan Allah ma bai rage su da komai ba, domin su suna nan suna bin Allah, iya shegensa kuma bai hana su bin Allah ba, su dai suna nan suna kankame ma tafarkin Ubangiji, suna roƙon Allah ya ba su sabati har su kai gaci. Kuma a lokacin da ya samu kansa, a lokacin da zai mutu ma, mala'iku malakul mauti ya zo da awanuhu, suka zo suna fusgaransa ba da daɗi ba, kamar yadda ake sanya abin tsifa, ana fusgan jikin gashin dabba da ya kukkulle da ƙarfi, ana fusga kamar yadda annabi ya siffanta a cikin hadisi, da walakancin da za a masa a ransa lokacin tana wari, mala'iku suna kinta, haka za a tafi da ita sama, daga can Allah ya ce a wurgo ta ƙasa, a wurgo ta, kuma nan zamaniyawa da ke cikin abin da nakir, munkar da nakir, su mata tarba ba mai daɗi ba, har lokacin za a tsaya mawkifin kiyama, kuma sakamakon ya sami sakamakon aikinsa mummuna ya shiga wuta, Allah fa bai zalunce shi ba. Shi zalunci kansa. Dan an nuna masa hanya, shi kuma yaga wannan iya shegen da yake yana burgewa kaman shi ne. Daga abin nan daga duniya sai Kaduna. Shikenan ba mike kafar sai hole. Allah ka shirar da mu. To kaga wannan yana daga cikin abin da zunubi yake sabbabawa. Bawa girman Allah ya fita a zuciyarsa. A dalilin haka ya zamanto an mantar da shi sanin muhimmancin rayuwarsa. Sai ya danga tafiya kawai a cikin duhu. Sai a bar shi da shi da zuciyarsa da shedaninsa. Don haka duk abin da zuciyarsa ta raya masa ta kaga masa to shine daidai. Shedaninsa na boye da yake masa wasuwasi da shedanin mutane waɗanda za su zo suna jansa. Suna masa ruwa-ruwa mayi-mayi suna ziga shi inda kasar waje ne ko daga ko'ina ko daga ciki ko daga waje. Shikenan har sai kuma su kai shi su baro ruwa ya kare wa ɗan kada. To kaga al'amarin kuma shi dai bai isa shiga tako ba. Allah ka shirar da mu. Ibn al-Qayyim ya sake cewa faslun. Al-ma'asi tukhriju sahibaha min da'iratil ihsan. Tsintsiya yake ta fuskoki mabambanta. Irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin Al-Qur'ani na masu bin Allah. Da kuma abubuwan da aka ambata cewa sabo na iya sabbabawa na mummunar makoma. Ake ta kokarin istikhrajinsa. Al-ma'asi shi sabo. Tukhruju sahibaha yana fidda mai aikata shi. Min da'iratul ihsan daga da'ira na al-ihsan. Maratibul Islam guda nawa ne? Guda uku ko? Kamar da ya zo a cikin hadisin Jibril. Hadisin Umar ibn al-Khattab. Jibril ya zo alayhi salam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya. Akhbirni anil Islam. Sai ya gaya masa waɗansu khasal guda biyar. A bayyana suke. Duka aikin bayyana ne ana ganin su. Shi yasa akan mutum hukuncin musulunci idan an ga yana ya aiwatar da su ko da zuciyarsa tana kunshe da kafirci. Yace akhbirni anil iman, kaga martaba ta biyu kenan, su kuma babu ɗaya wanda ake ganin sa a ido ko a ji shi a kunne, duk baki ɗan su a amalul qulubi ne, ayyuka ne da zuciya take yi. Allah kada yake tsinkaya. Shi saka lokacin da mu'mine abin nan larabawan kawai su musun qalatil a'rabu amanna, sai Allah ya ce a'a kullum tu'minu walakin qulu aslamna. Dan a nuna wa mutane kasi garaje na yi makansu taskiya da imani sai dai al-islam. To kaga a'ala al-maratib shine al-ihsan. Yace akhbirni an al-ihsan. Menene aka faɗa akhbirni an al-islam an al-ihsan? Mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa ga Jibril. Anta abudallaha ka annaka tarahu. Anta abudallaha ka annaka tarahu. Ka kai matsayin da kana bautar Allah kamar ganin Allah kake yi. Kaga anan wajen ka san muraqaba kenan. Ka halarto da Ubangiji cikin zuciyarka gayar halartowa. Ba wai ana nufi kana visualizing na Ubangiji bane. A'a. Ba a yin haka. In mutum ya haka to ya zama cikin mushabbiha. Ma'ana kana ganin tamkar ga kane gaban Ubangiji. Allah ta'ala yana ganin naka. Shine annabi ya ce in fa dama kai baka ganin sa wanda mustahili ne ka ganshi a duniya. To bayan Allah da yana ganin ka. To mutumin da yake wannan matsayi al-ihsan kenan. Baya wasa da bautar Allah. Baya wasa a kowane lokaci ana ganin sa ba a ganin sa yana tunanin cewa Ubangijin sa na ganin sa. To kaga shi sabo ai ya fidda mutum daga wannan da'ira. Haka ne? Ka san babu wanda a cikin zuciyarsa ya halarto da cewa Allah na ganin sa. Kuma gashi ya yi sata. Ya halarto Allah na ganinsa, kuma gashi yana cin kuɗin marayu. Ya halarto Allah fa na ganinsa, kuma zai je same shi a kiyama, kuma gashi yana zina. Yanzu baya cikin waɗannan. Shi ba ya cikin muhsinun. Sabo kwata-kwata ya fidda shi a ciki. Ɗaya daga cikin matsalarsa kenan. Wamin uqubati ha daga cikin uqubar da sabo. Mummunan sakamako da sabo yake wa mai yinta. Annaha tukhrijul abda min da'iratil ihsan, tana fudda bawa kwata-kwata yanzu shi baya cikin farfajiyar ihsani ya fita daga nan in za a yi magana ihsan to shi hoban da shi duk mai sako baya cikin almusino duk wanda aga yana sako to shi baya cikin almusino yana sako yana lazimtar sako sai dai wanda ya sako kuma ya tuba idan yayi sako ya tuba kuma yayi nadama to wannan zai iya fadawa cikin almusinun saboda asalin tubar ma ai almuraqaba din ce da tunanin ubangiji yake sanyawa tuba ai nadama bawa yaga cewa abin nan fa da yafi Allah ya gan shi fa kuma mala'iku su rubuta baya sulhu da ubangijin sai nemi ubangiji ya yafe masa da alwashin ba zai kara ba to kaga wannan akwai fatan yanzu cikin muslimu amma wanda ya doge akan yin sako yana aikatawa yau da gobe to wannan baya cikin da'irar ihsan wa tamna'uhu thawabal muhsinin kuma sakon ya hana shi samun lada irin wanda Allah ya tanadi ga almusinun fa innal ihsana domin shi alihsan idza bashara alqalba in ya ga matsa da zuciya mana'ahu min alma'asi yana hana zuciya aikata sabo shi alihsan inda ya garwayu ya cudanya tare da zuciya to yana hana ta sabo fa inna man abada allaha ka annahu yarahu domin duk wanda ya bautawa Allah tamkar yana ganin Allah din ne a gaban sa lam yakun zalika hakan fa bai zamba illa listila'i zikrihi sai da tuna Allah din yayi mamaya wa mahabbatihi da kaunar Allah tayi mamaya wa khawfihi tsoron Allah yayi mamaya wa raja'ihi fatan samun ladan ubangiji yayi mamaya ala kalbihi a zuciyar wannan bawa bawa ba zai halarto yana ganin ubangiji a lokacin da yake bauta tamkar dai ga ma shine yana ganin Allah din yake bauta wajen tsantseni da kiyayewa ba har sai lokacin da ya samu wannan matsayi sai lokacin da ya san wannan matsayi a cikin zuciyarsa tuna Allah kaunar Allah tsoron Allah fatan abin da ke wajen Allah yayi mamaya a zuciyarsa bihaythu yasiru ka'annahu yushahiduhu ta yadda zai san kamar gashi ganin Allah din yake duda ba a ganin Allah din sai ji kamar yana ganin Allah saboda tsorata bayan Allah magabata cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu cikin tabi'ai an hakaito cewa idan sun zo za su yi sallah sai kaga jikinsu yana makirkata jikinsu yana makirkata duk lokacin da suka tayi za su yi sallah sai jikinsu ya dinga karkarwa a gansu a furgice an taba tambayan ɗaya daga cikin magabata cikin tabi'ai yaya kake yin haka sai ya ce ba ku san wanda zan gana da shi ba ne shi sai abin ya bashi mamaki me yasa duk lokacin ka tayi za mu sallah sai mu ganka hankalinka a tashe sai ya ce a'a ba ku san wanda zan gana da shi ba ne wato halarto da girman ubangijin ne sai ya razana shi yanzu ya tsaya a gaban ubangiji wajen bautar Allah yaya bautar za ta yi shin Allah zai gamsu da wannan bautar ya karɓe ta ko ba zai karɓa ba والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أي منجي فسر وأن آية تكين حديث أم المؤمنين تكين وأن للتافية با أي منجي إنكم من تقصائكم أو كيبيتا shine yace bi haythu yasiru ka annahu yashahiduhu har yake matsayin yadda yake ga tamkar yana ganin Allah wa zalika yahulu bainahu wannan ku zai sha makance tsakanin sa wa baina iradatil ma'siya da tsakanin nufin yin sabo ma wanda yake ji gashi in yan tashi bautar Allah kamar yana ganin Allah din duk inda ya motsa yana tafiya kamar Allah din yake gani to kaga wannan a zuciyarsa ma ba zai samu tunanin ya aikata sabo ba wanda yace fadlan an mawaqa'atiha ballantana ma a ce har ya aukawa saban tunanin saban ma ba zai ballantana ya aikata wallahi wanda yake tsoron abu yake taka tsantsan ba zai ma yi tunanin zuwa kusa da abin da aka hana shi ba dan ya san abin da zai zo baya ba shi da dadi fa idza kharaja min da'iratil ihsan amma ko idan bawa ya fita daga cikin farfajiyar ihsani ya zan baya cikin muhsinai fatahu suhbatuhu kasantuwa tare da Allah subhanahu wata'ala ko tare da ihsani eh fatahu suhbatuhu kasantuwa tare da ihsani sai ya zamanto ya kubce masa in dai ya fita daga cikin farfajiyar ihsani to kasantuwa tare da ihsani sai ya zan ya kubce masa warafabatuhu alkhassa da kuma jama'ar sa ke bantattu shi ihsani arwafadu daga cikin ma'anonin sa ana nufi ay alfirqatu minan nas jama'a kenan yan jama'a akwai inda kuma rafada ba ya zuwa da mu'arafa fi'ili ne watsarwa rafada yarfudu wa rafadatuhu alkhassa da kuma jama'a sa wanda suka kebantattu shi ihsanin mutum ya zan ya fita daga ciki wa aishuhum alhani ya kuma fita daga cikin jin dadi rayuwa mai dadi rayuwa mai dadi wanda yake almuhsin almuhsinu yana da rayuwa mai dadi baya fargaba fa wallahi baya fargaba wani abu sai Allah baya jin wani abu a cikin wani abin nan ba guilty conscience tare da shi hankalinsa a kwance sai dai dinga jin tsoron ubangijin sa kuma yana fargaba aikin nan da yake ko an karba ko ba a karba ba shi shine fargabar sa wa na'imuhum tam sai zamanto kuma ya fice daga cikin cikakkiyar ni'ima wanda almuhsinun suke samu yana daga cikin aibi na sako kwata kwata shi kan ya fidda mutum ma daga cikin almuhsinun zamu ji karashin bayani in Allah ta'ala kai rayuwar mu darasi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya lazumtar mana aiki da shi wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya nusar da mu zuwa ga abinda yake shine daidai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته